sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin rediyon amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM da kuma Niya. Sai gashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ranar yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin ci gaba da jarragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar wasannin Olympics ta duniya ta ziyarci Najeriya domin ganawa da mahukuntan kasar a shirye-shiryen da Najeriya ke yi na zuwa wasannin da za a yi a Japan. Sannan za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta kuduri aniyar aiwatar da sabuwar doka a masarautun gargajiya domin kawo ƙarshen sabanin da ake samu a tsakaninsu. Baya ga haka, muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridan Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin waɗannan, sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Yanzu haka, binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba, da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta bincike wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance, wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. Sai dai suna fatan sauraron bahasin zai samu goyon baya akan tuhumar da suke yi wa shugaban kasar, kamar yadda 'yan jam'iyyar Republican suke kokarin kariya ta kowace irin hanya don su samu jama'a su nuna rashin amincewa da shirin tsige shugaba Trump. Amma wani jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna kan kasar ya yi matukar rabuwa akan shirin tsige shugaba Trump, a cewar wani manazarci mai suna Ramesh Panur. Ramesh ya ce, "Ina tunanin za mu ci gaba da ganin wani irin tasiri yunkurin tsigewar zai yi a zaben shekarar 2020. Yanzu haka ya kara hada ra'ayoyin magoya bayan kowace jam'iyya. Yayin da ake ci gaba da sauraron bahasin, 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar samun goyon baya da ɗaya ɓangaren domin su gina tuhuma akan binciken tsigewar, a cewar wani mai sharhi John Pontier. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya buɗe wuta akan wasu ɗalibai jiya Alhamis. An ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne wata matashiya 'yar shekaru 16 da haihuwa, da kuma wani matashi ɗan shekaru 16 da haihuwa sun mutu ne a asibiti. Sai dai an bayyana wanda ake zargin wani matashi ne ɗan shekaru 16 da haihuwa, wanda yau ne ranar haihuwarsa, a cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na Los Angeles Captain Kent Wigna, wanda ya kara da cewa wanda ake zargin yanzu haka yana cikin wani mummunan hali, amma ofishin 'yan sandan bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar IS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen waje, ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman maida hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. Rashin ci gaban ya biyo bayan shafe tsohon wuni guda ana tattaunawa a Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar, a lokacin taron Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar ƙungiyar IS. duk da irin wannan alkawarin babban jami'in diplomasiya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan kungiyar IS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar IS ta kafa. Sama da mutane 2000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren wani ƙauye na arewacin jihar Lesh. Gatok Rush ya ce shi da wasu mazauna ƙauyuka an maida su zuwa wani ɓangaren daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar Budang a ranar Alhamis da ta gabata ta 7 ga watan Nuwamba. Ƙaramin ministan lafiya na Sudan ta Kudu Kuryem Nob ya musanta mayar da mutanen wani wurin yana cewa babu wani wuri da mutane za su zauna a kusa da yankin da matsalar ta shafa. Mutanen da suka rage a wurin ma'aikatan kamfanin man ne babu jama'a a wurin sun matsa can nesa sosai. Nop ya faɗa wa shirin Southern Sudan Focus na murya Amurka.
Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Kungiyar wasannin Olympic ta duniya ta ziyarci Najeriya domin ganawa da mahukunta kasar a shirye-shiryen da Najeriya ke yi na zuwa wasannin da za a yi a Japan. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
A Najeriya mataimakin shugaban kasar Farfesa Mi Osibajo ya karbi bakuncin shugabannin kungiyar kula da wasannin Olympics ta duniya karkashin jagorancin Mr. Thomas Bach a matsayinsa na shugaba tare da kusoshin gwamnati da masu fada aji a sha'anin wasanni na kasar domin yin tattaunawa mai muhimmancin gaske wadda za ta kai ga daukar matakan da za su taimaka wa Najeriya gurin samun gurabin da ya dace da ita a wasannin duniya da za a yi a Japan. A wurin ganawar mataimakin shugaban kasar ya nuna muhimmancin da Najeriya ta baiwa wasanni kuma ta nuna a zahiri da gaske take yi domin ta yi gine-gine na filayen wasanni a duk sassa na tarayyar Najeriya tare da ba da karfin gwiwa wurin gina katafariyar sakatariya da kungiyar ta Anoka ta baiwa Najeriya damar ginawa tun shekara ta 2006 wadda ita ce Mr. Thomas Bach da ministan kula da sha'anin wasanni da matasa Mr. Sunday Dare suka jagoranci kadamar ruwa Abuja inda manema labaru da kusoshi a sa'anin wasanni suka sa ido wurin tabbatar da an yi a cikin natsuwa wadda aka kadamar a sa ido manema labaru na ƙasa da ƙasa da kuma masu fada aji a sha'anin wasanni ta Najeriya. Injiniya Habu Gumel shine shugaban kungiyar kula da sha'anin wasanni na Olympics na Najeriya ko ya min karin haske dangane da muhimmancin wannan ziyara da kuma irin burin da Najeriya ke da shi a shirye-shiryen wasanni da za a yi a ƙasar Japan inda yake cewa
shi wannan shugaba da zai shi shine shugaban wasanni na duniya na Olympics baki daya mai suna Dr. Thomas Bach shine yake ziyara kasashen Afirka guda hudu ya je kasar Cape Verde ya je Senegal yanzu ya zo Najeriya kuma ya shige zuwa Cameroon ya zo ne Najeriya don ya gamu da shugabannin gwamnati da Olympic Committee da kuma sauran jama'a saboda kuma harkokin wasanni na 2020 da za a yi a Tokyo sannan kuma ya bude ofishin Anoka da ake kira ofishin wasanni na hedikwatar Afirka ya ziyarci wajen wasanninmu kamar stadium da gurare da dama don ya san cewa mu ma muna da gurarrakin wasannuka daban-daban a Najeriya. Ya ziyarci kuma vice president sun yi maganganu da shi kuma ya mun tattauna da shi akan harkar Olympic ya ga yan wasanni da yawa da kuma yan wasanni wanda su kansu ofishin sun ke taimakawa da scholarship saboda samun su gogari shi wasanni mai kyau don sun je zuwa Tokyo su tabbatar an sama mana guri mai kyau a can.
Injiniya Habu Gumel kenan shugaban kwamitin Olympics na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da aka kammala ziyarar wuni daya da yan kwamitin kula da wasannin Olympics na duniya karkashin jagorancin shugaban kungiyar Mr. Thomas Bach Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Najeriya.
Thank you. gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu koma Jamhuriyar Niger inda Majalisar Dokokin Kasar ta amince da kudirin aiwatar da sabuwar doka a masarautun gargajiya da nufin kawo ƙarshen sabanin da ake fuskanta a tsakanin su. Domin haka domin jin ƙarin bayani wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Mun Barma ya tuntubi dan Majalisar Dokokin Kasar Shitu Mamman.
Tunocin doka abinda tace kama an rubuta a wani guri cikin doka an ce kana iya nada mutum amma baka iya hudda shi to ka kai da kanka in ka lura da haka kinan abun ba zai ce daidai ba mu kuma asalin mu da muka yi din Niger ko ko duk duniya ba ko wani sarki da hadawan shi shi yake nada hadu buhadin shi kama wanda ake cewa turancin notable ka nada notable ɗinka kuna harka da shi ku yana aiki kana aiki tun duka aikin kasa ne suke idan notable bai zaman to kowa ku fa interview na ko wani abubuwa da ban wannan kaga dama ka hudda shi ka sa hawani tunda dindin zuriya da yace bisa doka da muka yi ta wanda ke hodi sai aka ko wani sarki shi yana baka iya zawa ka ce ni sarki ne sai in an samu turanci wanda ake cewa college electoral in al'umma ta gamu ta zabe ka wata kasa ko wani yanki al'umma ta zabe ka to a lokacin sai a ce ma sarki amma duk wanda ba al'umma ta zabe shi ba baiwa a ce misalki
ku lura cewa wancan tsarin na da yana haifar da sabani ne tsakanin watakila wasu sarakuna da fadawansu
eh haka ne mana ai bi kai ba abun boyo saboda wannan akwai garuruwan wa'ansu masu garuruwa ne ya zabi kansu kamar sarakai akwai su wanda duka a Niger
yaushe wannan doka za ta fara aiki
idan an kawo doka nan an san mata hannu an ce eh yau assembly ta yarda da wannan doka mu baki mu shike naki mu ya kare sai a turawa gwamnati gwamnati ita ake cewa president yayi mata wanda ake cewa turanci bin sani ba ratification da an yi ratification shi sai bini ta shiga aiki bana
za ta yi wata kila wasu sarakuna ko kuma wasu fadawa su zarge ku ko ƴan majalisa da gwada san kai wajen fitar da wannan tsari
doka ba assembly ba mu kira ta a'a ba ta zaman towa doka sai in gwamnati ta tsara ta turawa assembly mutum 171 in sun amince kan nan cikin zama doka tana yiwa gwamnati ta aika wannan doka dan tana ganin akwai wasu abubuwa dan wannan ta aika wannan ayon doka amma da ake yin doka ai ba ana yin doka ko ma wace irin doka ce ta duniya da ake yin ta ai ba da mutum da ake ba ana yin doka dan kasa kuma kakamace su sarakan gargajiya su sune uwayen kasa kuma wanda da turanci ake cewa wani levee ne na zaman lahiya Niger ai duk fitoci huta suke amma kasa tana nan su kuma sarakan gargajiya suna nan idan ba wani kusko da kai ba ba a yin hudu kenan ba yayyuwa wannan mutum a ce ya an bata mishi rai a'a fatan da muke yi wannan ya zamanto alheri gare su gare mu ga Niger gaba daya
to mamman dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger a tattaunawar su da Suleiman Mun Barma kafin mu ci gaba ku dan shakata
Come on.
Allah ya ji kamman mai shata. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cika ƙarfe 2:16. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata buzuwa mai kada jita da kuma yin waka mai suna Fatu Saidi Gali daga Jamhuriyar Niger. Sunan kungiyar mawakan su Lefidu Ilegadad. A hirar da nayi da ita, matashiyar ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta kamar haka.
Ni dai da Fatu sunana Fatu Saidi Gali Nasira. Daga Niger sunan garinmu Al-Ghadad.
To.
Al-Ghadad a Balakh Tawa.
A Tawa kuke?
Eh, Tawa ita Al-Ghadad ita a Balakh.
To Fatu na samu labarin cewa ke mawaƙiya ce.
Eh, ni mai gitar ce.
Sana'ar da kike yi kenan ko bayan waka kina yin wasu abubuwa?
A'a, bani komai sai da wannan gitar. Banda wata sana'a sai da gitar ce.
To kina da shekara nawa kika fara kada jita?
Shekara ta ce aya ba shekara 10 na fara ba.
Bayan kada jitar kina yin waka ko kada jitar kawai kuke yi?
A'a, ana yin gitar ana yin waka. Daga wajen mu nan ga garin mu Al-Ghara babu wata wanda ke gitar sai dai ni, amma akwai wata yanzu ma tare da ita nake bulaguro da ana gadin su yanzu.
To yanzu kina da abokan da kuke yin waka tare kuna kada jita tare?
Ah, sai dai ita re ko akwai wata wanda muna ina gitar tana zaune waje na tana kama ni. Oh. Na yi waka kama tana kama ni. Ta akwai ta sunanta Alamnu Akaruni cuisine kina ce.
To sunanta Alamnu Akaruni yar uwarki ce. Allah sarki, so ku mata ku biyu kuke kada jita ko kuma in ce daya ta ne miki amshi? To shi ma Abdullahi yana cikin kungiyar ku kwanaki ya kawo mana ziyara nan wuraren.
Shi aikin shi a compartment ne, amma ya yi a gitar.
Eh, wato mai kidan taushi kenan.
Ne a compartment ne yake mu.
Shi yana yin waka shi ko baya yin waka?
Ah, yana kama mana shi ma.
To yanzu wa yanzu akwai
kasan gitar da biyu ne ake bugawa. Ni ina da gitar solo, shi yana da gitar a compartment.
Oh, to gitar kala biyu kenan.
Kasan akwai bateri.
Yanzu da kike
gani
ban san su ba.
Akwai rish, akwai gitar solo ma. To ni gitar solo ne ake.
To me ya ja ra'ayinki har kika fara kada jita? Ina kika ma koyi kada jita?
Wai za wani abokin kanena ne shi ne ya zo da gitar ranga.
Au, abokin kanenki ne ya zo da gitar?
Abokin kanen, dama kanena ne yana buga wanga. Ba kane ba.
Wanki?
Eh, da fari yana buga takamba. Ka san takamba?
Ban san takamba.
Tahardan ba.
Ai, ba abinda na sani ta fannin jita. Ni dai ina ganin su dai ana kadawa, amma ban san bambancin su ba.
Abin nan mai ice da fatan nan na
shirin. Oh, garaya kenan.
Eh, mai kwar dukkuna shi ne dama yana buga shi yana buga wanga takan ba amma ni yana doka kamar dama da yana da wani kakkanto son kidi ko so wani
eh yana son kidi kenan
amma har wani abokin shi ya fito daga Libya zo jin shi yana da gitar ya kawo gitar suna buga ishi da wani ne shi ne buga don sa aje wannan gitar ni kama zai gani in diba har Allah ya sa in koyi wani abu cikin shi na iya regular na iya komai da komai cikin shi ba fara wanda ne gitar na fara da wani ina wani tunani zan ta yi sa nan ko zan ta yi sai dai kamar akwai wani festival ne akwai wani festival ne ake yi cikin garin mu Lagarin
wato wani biki aka yi a garin ku kenan
eh wani festival ne ake yin shi amma sun same ni sun ce zan buga cikin festival ni na shiga festival nayi kidi cikin shi
sai aka gayyace ki kije ki kada jita
eh me telefon kinan me camera nan duka sun doka video kina
wato sai masu wayar hannu suka dinga daukar hoton bidiyon ki kin burge kina
eh shi kaman wani ya tura wani ha duniya duka ta gani wannan video
to ma sauraro kun dai ji yadda Fatu ta fara wannan sana'ar kuma anan zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Fatu Saidi Gali da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya Madalla a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Amurka sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a ranar Larabar da ta gabata aka fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump bayan nazarin take-taken sa kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri ne ke jagorantar binciken bayan an shafe makonni ana sauraron ba'asi cikin sirri daga jami'an diplomasiya na yanzu da na da yanzu ƴan majalisa da masu kallo a fadin kasar za su ji ta bakin su kamar William Taylor babban jami'in diplomasiya Amurka a Ukraine da kuma George Kent wanda ke kula da batutuwan da suka shafi Ukraine shugaban committee Adam Schiff ya ce Taylor da Kent da kuma ta uku wajen bayar da ba'asin mai suna Maria Yovanovitch tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine sun shafe shekaru 10 suna aiki tukuru ga kasar mu don haka nayi imanin cewa yana da matukar muhimmanci Amurkawa da dukkan ƴan majalisa su ji ta bakin su game da abubuwan da suka ji da kuma suka gani Da Taylor da Kate duk sun ce Trump ya tursa saba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky kan ya fara binciken daya daga cikin ƴan jam'iyyar Democrat da za su kalubalance shi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sai jaridar Chicago Sun Times inda aka rubuta labarin wata kotu ta yanke hukuncin za a biya dala miliyan 101 kimanin naira biliyan 36 da miliyan 360 ga wata mata da ɗanta wanda ya samu matsalar kwakwalwa sanadiyar sakacin ma'aikatan asibiti lokacin da aka haife shi a asibitin Oak Park da ke Chicago, Illinois Yaron mai suna Gerald Salis dan shekaru 5 da mahaifiyarsa mai suna Tequila Snow Kotun Cook County ta yanke wannan hukunci ne a ranar 30 da ta gabata bayan da aka fashe tsawon awanni 6 ana shari'ar inji lawyer mahaifiyar yaron a ofishin shari'a na Clifford muna jira lokaci mai tsawo kafin a yanke wannan hukunci ko da yake Gerald Junior ba zai iya magana kamar yadda muke magana ba. Ina so na ji muryarsa, in ji mahaifiyar yaron. Lauyoyin sun ce likitocin cibiyar kiwon lafiya ta West Bourbon Medical Center sun yi sakaci wajen kula lokacin da ake haifar yaron, wanda hakan ya jawo ya samu matsalar kwakwalwa a ranar 9 ga watan Agusta shekarar 2014. Masana sun ba da shaidar cewa da likitocin da suke karba haihuwar yaron ba su yi sakaci ba da za a haifi yaron cikin koshin lafiya. Lauyoyin sun kara da cewa Gerald ba zai iya magana ba, ba zai kuma iya kula da kansa ta kowace hanya ba sanadiyar wannan matsala da ya samu. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Musa Amurka siya daga Kebbi Nigeria mun zama wadi. Ina kira ga ƴan Najeriya baki ɗaya. Mu tsaya da addu'a a ƙasar mu. Mu daina wani zage-zage. Talauci da arziki din Allah ne. Kar ka yi zaton Allah. Da kike azurta ka ba sai wani shugaba zai azurta ka ko ne ta maka wahala, wannan ba gaskiya bane idan kana tauhidi. To abin da ya koma da Allah, kai koran Allah, kai adalci a kan kowani taliki ne. Kana so ka ta yi ka don ka shiga wani hali kana ba wa Allah ba inda bai jarrata adal ko wani tani. Ka gaji wannan ka sai wannan ne kine sallah ko kuma da yake ka ka na kuma ka sabo. Kuma gaskiya ka yi ka zo ka yi shugabari ka koma ga Allah. Domin ba mai samu wani hala sai Allah, ba mai samu wani arziki sai Allah. Ba mai azurtawa sai Allah. Ina kira da ƴan Najeriya baki ɗaya, talakawa da masu kuɗi da masu arziki da marasa arziki da mai lafiya da mai ciwo, duk mu koma ga Allah, mun tsoron Allah shi ne ke sani da komai. Ya rata muna sa ta ƙasar mu, Allah ya ƙara mai wanta mana ita ya ba mu zaman lafiya. Tashi hankali da ke faruwa a Afirka sai kuma a duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka Rafin Lakwar Gwamnan Jihar Niger Nigeria. Ina kira ga matasan mu yan arewa, a halin da muke ciki yanzu ya kamata a ce kauna mu ya yayi mun samu cigaba, mun haɗa kauna mu waje guda. Zama muna nema juna bangaranci ko kabilanci wannan ba shi ne maktamu ba, wallahi muke baya. Ya kamata mu rugume juna da musulmi da kirista da wanda bai da addini da kowace irin mutum ne, inda arewa yake ko kuma Najeriya yake, duk mu zauna inuwa guda, mu zauna waje guda, mu rika tashi da magana guda. Amma bambancin yanayin kabilancin da muke nuna ma juna ya zama ruwan dare arewa, musamman a Najeriya, da wannan bacin gaba bane muke baya. Ya kamata mu gyara halayenmu.
Kafin mu sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yanzu haka binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba, da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance, wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya bude wuta akan wasu dalibai jiya Alhamis. An ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci Kevin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.